daga ranar 24 zuwa wayewar garin 25 na watan Disambar shekarar 2023, wasu 'yan bindiga sun kai hari ga ƙananan hukumomi uku a jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Al'ummar Bokkos da Mangu da Barkin Ladi sun shiga ruɗani. An wawashe shaguna da rumbunan ajiye kaya, an ƙona gidaje, an kuma yanke rayuka. Wannan mummunan al'amari ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 195, tare da raba sama da mutane 20,000 da muhallinsu. Mazauna waɗannan ƙananan hukumomi ba su taɓa tunanin cewa bala'i zai kutsa cikin shirye-shiryensa na bikin Kirsimeti ba. Ba su taɓa tunanin cewa 'yan bindiga za su mamaye ƙauyukansu ba. Ba su kuma taɓa tsammanin wawashewa, kisan kiyashi, gudun hijira da ƙaura ba, yadda duk za su ruguje cikin ƙiftawar ido. Lamarin ya bar su cikin baƙin ciki. Barkanmu da sabon shirin Birbishin Rikici, inda muke bayar da labarin waɗanda suka tsallake tashin hankali, tare da ni Ruqayyah Sa'id. Lada Isaac ta fita tare da 'yarta Tahuri a jajibirin Kirsimeti. Kwatsam aka ce da su su gudu cikin gidajensu su ɓuya. 'Yan bindiga sun kewaye al'ummarsu baki ɗaya. Suna dukan mutane a hanyarsu tare da harbe-harbe ba gaira ba dalili. Amma ko a gidan ma ba su tsira ba. Maharan suka buɗe ƙofarsu da ƙarfi suka yi musu ƙwaton bauna. Lokacin da ɗan Ladi mai wata 6 ya yi kuka, 'yan bindigar suka shiga ɗakinta. Suka caka mata wuƙa da jaririnta sau da yawa. Da yamma, Ladi ta rasa jaririnta, an kashe mahaifiyarta ma.
Na ci gaba da leƙowa don dubawa ko sun tafi. Da na fito na gansu sai na fara gudu. Na shiga ɗaki da aka cinna masa wuta. Duk ƙafafuna sun ƙone yanzu.
Ladi ta tura ɗiyarta a katangar gidansu don ta ɓuya. Sai da sojoji suka zo, sai ta fito da gudu tana ihun neman agaji.
Sojoji sun zo a makare, da sun zo da wuri, da mun tsira daga duk wannan azaba. Da wani abu mai tsanani bai faru ba.
Paulina Adam, 'yar shekara 55, mai 'ya'ya 4, tana gida da misalin ƙarfe 5 na yamma, tana kammala shirye-shiryenta na Kirsimeti lokacin da ta ji ruɗani na gabatowa. Tun kafin ta gano me ke faruwa, sai ta ji ƙarin harbe-harbe. Fitowa ta yi daga gidanta ta bi masu gudu da gudu ita ma, tana gudu. Wasu har cikin rijiya suke ɓuya. Haka suka ci gaba da gudu har suka isa wani ƙauye da ke makwabta da su, inda a ƙarshe suka tarar da wata mota da ta kai su hedkwatar ƙaramar hukumar Barkin Ladi. A wannan ranar, Paulina ta rasa kawunta.
Sun kewaye ƙauyen baki ɗaya, sai da kusan ƙarfe 7 na dare muka iya fita da taimakon Allah. Wasu mutane sun shiga rijiyoyi suka ɓoye a wurin.
Apollo Sabila, ɗan shekara 34, mahaifin 'ya'ya 2, yana taimakon matarsa wajen kwaɓa fulawa don haɗa fanken bikin Kirsimeti. Sai labarin an kai musu hari ya same su. Sun yi kiraye-kiraye ga jami'an tsaro na garin Jos da ke jihar Filato a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kewaye ƙauyukansu da Ruwat. Akwai wani ɗan ƙaramin sashi da ya haɗe da unguwar mai yanga, inda duk suka ruga domin neman mafaka. Ƙarfe 8 na dare suka koma gidajensu, a zatensu lafiya ta samu.
Sun dawo al'ummarmu da yawansu. Muna guduwa suna harbe mu. Sun zo ne da manyan motoci suka kwashe mana hatsi, kayan abinci, taki da sauran abubuwa masu daraja da yawa.
Bayan 'yan bindigar sun gama yi wa gidajen fashi, sai suka banka musu wuta. Suka kuma banka wa motoci wuta. Idan suka ga mota ko babur mai kyau, sai su ɗauka. In kuma suka ga ya tsufa, sai su banka masa wuta. An wawashe gidajen magunguna da shaguna da suka haɗa da shagon takin Apollos tare da lalata su.
A safiyar Kirsimeti, mun dawo gidajenmu wanda har a lokacin yana ci da wuta. Mun zaga cikin daji inda muka tarar da gawawwaki 8 a unguwarmu.
Wannan su ne sunayen waɗanda aka kashe a Darwat a wannan daren. Tanko Ɗanboye, mai shekara 75, Haruna Divo, mai shekara 70, Sylvester Iliya, mai shekara 45, Mika Ali, mai shekara 50, Deborah Mika, mai shekara 45, Elisha Yakubu, mai shekara 52, Abigail Elisha, mai shekara 47, James Daniel, mai shekara 40. Mutane da dama da ke ɗaukin bikin Kirsimeti sun rasa rayukansu a jajibirin Kirsimeti a faɗin ƙananan hukumomin nan guda uku. A halin yanzu, Ladi na samun kulawar raunukan da ta samu. Polina da Apollo suna zaune a sansanin ƴan gudun hijira a barkin Ladi tare da iyalinsu. Suna burin komawa gida don sake gina rayuwarsu, su koma gonakinsu kuma.
Mutane suna da niyyar komawa gida, domin ba za mu iya zama a nan har abada ba. Ba mu da abin yi a nan. Mu galibi manoma ne, kuma noma shi ne babban tushen rayuwarmu.
Muna son gwamnati ta taimaka mana mu koma gida, mu koma gonakinmu.
Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku bada akan birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji wannan labarin.